ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب
أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين والمؤمنين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا التلاتة شابك ويقوة ذو القادة حجر ماكي صلى الله عليه وسلم دقا مكز ومدينة شكرا دبو ودطريف دو دا أربعين دفدو ونفتح وبنجي تعالى يدا تدمو ودي أتبتك الله سبحانه وتعالى wanda yake da tarin ni'imobi ga bayinsa na daga cikin ni'imarsa ya albarkance mu da samun ci gaba da karatun mu na tafsirin alqur'ani mai girma wanda aka saba gabatarwa a kowace rana ta talata muna fata ubangiji ta'ala ya mana gamda ka tare ya datar da mu da fadin abin da yake daidai da kuma aiki da shi ya kuma nesantar da mu kuskure idan mun yi muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mana darasinmu na baya muna da cikin wannan sura mai albarka suratul baqara inda muka tsaya a aya ta 202 yau insha Allah idan ba manta ba za mu tashi aya ta 203 ne mun ji wadannan ayoyi aya ta 202 daidai zuwa 201 202 ta kasa mana mutane kashi biyu ta fuskar addu'a ta fuskar ibada musamman da yake ubangiji ta'ala ya ba mu labarin ɗaya daga cikin rukunan musulunci ibada ta musamman shine aikin haji a cikin jerin ayoyin da suka gabata masu yawa wanda Allah madaukakin sarki ya ambaci gurare daban-daban daga cikin guraren bayan tawafi
da wato aiki na sa'ayi Safa da Marwa. Allah ya ta'ala ya koro mana taruwa a guri mai albarka shine helin Arfa da zuwa Mina da sauran waɗansu ayyuka. To gurare ne waɗanda suke Ubangiji ta'ala yana karɓar addu'ar masu addu'a, da Allah ya kasa waɗansu mutane daga cikinmu wanda idan sun tashi addu'ar suka roƙon Allah Maɗaukakin Sarki ya ba su duniya ne kawai. Allah ta'ala ce kaga wannan a ranar lahira ba su da wani rabo a wajen Allah. Allah karka samu daga cikin waɗannan mutanen. Amma akwai waɗansu mutane wanda Allah ya musu gidan dogo, ya musu gaba da katar, suka dace da idan sun tashi roƙon suka roƙi Allah Maɗaukakin Sarki ya ba su kyaukyawa a duniya, wanda malamai suka ce duk wani abu na alheri da morewa da jin daɗi ya shigo cikin wannan hasana ta farko, kuma suka roƙi Allah Maɗaukakin Sarki ya ba su a lahira ma kyaukyawa. Samun kyaukyawa a lahira tun daga samun kyaukyawar cikawa, kyaukyawan hisabi, samun tsira daga duk waɗansu gurare masu haɗari, da kuma samun rabota da gidan aljanna, duk yana cikin wafil akhirati hasana. Kuma a ƙarshe suke roƙon Allah ya tsare su daga azaba ta wuta, sai Allah ya ce kaga waɗannan su ne wanda suke samun cikakken rabo a wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala sakamakon waɗannan ayyukan na alheri da suka yi. Kuma Allah mai gaugawar hisabi ne, muna roƙon Allah ya samu daga cikin waɗannan na ƙarshe. Da haka za mu ji aya ta gaba abinda suke karanta da mu. Allah ta'ala ya ce
wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
ubangiji ta lati idan kun gama wannan ayyuka da gabatar da su wazkurullaha sai ku yi ta ambatan Allah fi ayyami ma'dudat. Abdullahi da Abbas Allah ya kara masa yadda yace ayyami ma'dudat ayyamut tashrik, ranakun nan guda hudu, ranar yanka da rana ta 11 da ta 12 da ta 13, kaga wuni guda nawa kenan guda hudu sune ayyamut tashrik. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayyamut tashrik ayyamul akal wa shrub wa zikrullah, ranaku ne wanda na ainihin cin abinci da ambaton Allah da shan abin sha. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yin azumi a cikin waɗannan ranaku guda hudu. Ranar layya, rana mai bi mata na 11 kenan ga watan Hijj, da 12 da 13 waɗannan ranaku guda hudu ranaku ne wanda ake so aiwata ambaton Allah. Da haka Abdullahi da Abbas yace ayyamu ma'duda shine ayyamu tashrik. A nan gudun malamai suka ce ambaton Allah da ake nufi shine wannan at-takbirin da ake yi bayan kowace sallah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd, wanda ba a fasa su har sai ƙarshen wunin wannan na wuni na 13 ga watan Zulhijj. Kuma su ne ranaku yankan layya. Ka san ka ka'idar Bahaushe kawai ran layya kwana guda ne, amma layya lokuta ne masu tsawo. Ranar yanka ita ce ranar 10, haka kuma ran 11, haka ran 12, haka ran 13. Kaga dama ka yanka a kowane lokaci, da dare ne, da rana ne, da maraice ne, da safe ne, layyarka ta yi daidai. Duk da malamai suna ganin yanka a wuni na farko shi ne mafi falala, ba dan kowa saboda gaugawar aikata ayyukan alheri. Ubangiji ta ce
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum,
kurika yin gaugawa ga zuwa duk wani aikin da zai jawo muku samun gafara daga Ubangijin. Wannan gaugawa da Allah ya umarni shi ne yasa malamai suke ga falala, yayi falala ka yanka ragonka da layya ko sa ko raƙumi a ranar 10, amma duk ɗaya ne ka bari sai ran 11, ka yi zaman ka sai ran 12 ko ran 13, duk ɗaya ne. Kuma idan Allah ya baka wadata kullum ka yanka, ka yanka ran 10, ka yanka ran 11, ran 12, ran 13, kullum a rika samun sabon mi sabon yanka. Kaga abu ne mai sauki wa Allah ya hoda mutum zai iya wannan. To kaga ya kamata kullum dan adam ya rika auna abin da yake na ibada da abubuwa da al'ada. Kalle zaman to kullum muna kan abin da muka tarra iyaye da kakanni, muddin abin ba shari'ar musulunci ba ce tabbatar da shi. A lokacin da ka zo ka fifita wani abu ko ka kaskantar da wani abin da Allah bai kaskantar da shi ba kaga a gurin ka zo da wani abu wanda yake za iya cewa in dai abin cikin shari'a ne na addini to ka zo da wani abu babba in ka samu sauki sauki ne shirye bid'a idan bid'a kuma fi shari ce daga cikin wato abin da dan adam zai samu kanshi a rayuwa san zai daga cikin mayyayen fitina abin da ya fita kawai shirka ga Allah da kafirci dan ita wata reshe ce wanda take kiyamata zuwa ga wannan to kullun idan aka ce ga abin shari'a ta yanka to kai ka rike jin wannan abin haka yake karka rike sa kokonto a cikin zuciyarka kamar da wani malami yake cewa da zaka rike jin a cikin zuciyarka yin tsarki na ruwa yafi tsarki na foge to wanda ka samu matsala a cikin imani saboda manzo Allah bai bambanta ba idan kai tsarki na gogewa karka jin daidai yake da tsarki na ruwa daidai yake a cikin zuciyarka ta ga ganin to amma dai ruwan yayi to ka samu matsala to haka waɗannan rane kun ma rane ku ne da yanka idan ka rike jin cewa a kai mutum bai yanka lai ya bar goba ai kuma shikenan dai to ka samu matsala amma ta babin falala kana iya cewa to wunin na farko yayi falala saboda gaugawar aikata ayyukan alheri amma da mutum zai zama shi bai yanka lai yeshi ba a rana goma ya bari sai 11 ko sai 12 ko 13 baka da wani dalili zaka tabbai abin da ya ba dai bane ba saboda kowace rana daga cikin rane kun guda uku rane ku ne daga cikin ayyamin ma'duda rane ku waɗanda suke cikin rane ku lissahu wanda ake ambaton Allah ake cin abinci ake sha sannan kuma da yanka abin yanka ubangiji ta'ala ya bamu damar riskar wannan lokaci da albarka dake ciki dan haka Allah ciko ambaci Allah fi ayyamin ma'duda malamai daban-daban sun fassara ayyamin ma'duda duk dai mafi yawa fassara tana dawowa ne akan waɗannan dai ranakun guda 10-11 da 12-13 waɗanda suke ganin a akan ware ranar goma a ɗauki 11-12-13 amma dai duk fassarar aje a zo dai a nan gudu suke tsayawa to dan haka an ce ba ambaci Allah waɗannan lokacin to sai Allah ya ci gaba da bayani ga waɗanda suka tafi aikin haji ayyukan ibada na aikin haji to wasu za su yi ƙoƙari zama a Mina har waɗannan adadin kwanukan guda uku wani kuma yana da uzuri bayan yayi kwana daya yayi kwana na biyu ya gama jihon shi kawai zai sa gaba ya tafi shi to wannan shine Allah madaukakin sarki shigo da wannan magana shi ma ba abin zargi bane ba Allah ya ce faman ta'ajjala fi yawmayn wanda ya gaggauta ya gama jifan shi da ake ta ko da Hausa amma asalin jifan mine ne jifan tsakuwa yasa wani kawai tunda an ta jihon shi dan ne in ya je sai daga abin da kai wannan ya samu jefi shi dan sosai ya more daga wani bana daukan hoton shi har sai ya daddage sosai da karfi ya zai jefa to abun ba karfi bane ibada ana so ayi ta kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta musamman aikin haji da yace ku zo anima nasikakum ku karbi samfarin ibadar ku a gare ni karka je kai sabani yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ayi itikadin ka ko a wajen da zaka aiwatar da aikin daga ba jifan shedan bane jifan tsakuwa ake cewa in ka dauka jifan shedan ne to ka zo da wani abu daban kuma ka dauke shi a matsayin abin shari'a ta aje shi to idan mutum ya gaggauta a kwana biyu ya koma fala isma alai wannan ba shi da laifi ba abin zargi bane ba wa man ta'akhara wanda kuma ya jinkirta sai da kai kwana na 13 yana nan abin da ya je ya jifa ya dawo to wannan ma Allah ta'ala ce fala isma alaihi shi ma babu wani laifi tare da jinkirtawa da yi yake kwana har guda uku a nan gudun amma sai Allah ta'ala ce duka na farkon da na biyun rishin laifin yana kasancewa limanin ta kaga wanda ya ji tsoron Allah ba san zuciya ya zauna da shi ba ba kuma san zuciya sai ya gaggauta a kwana biyu bar gurin ba wani dalili ne na shari'a ya ba shi dama ya gaggauta ya tafi a dan ya cika aikin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar na kwana uku shi yasa ya zauna har wannan kwana uku ya cika duk a nan gurin ana nuna mana asalin karbal ibada yana daga mi samun tsoron Allah ga mai ibada ba iya ta ba ko kuma dadewa ko kuma rashin dadewa domin Allah madaukakin sarki dama ya ce innama yataqabbalullahu
minal muttaqin
ubangiji ta'ala yace yana karbar ibada ne ga wanda ya ji tsoron Allah shi sa nan gurin Allah ya ce limanit taqa ga wanda ya ji tsoron Allah Allah ba mu ji tsoron ka sannan sai umarni yace wataqullaha ku ji tsoron Allah ya ku bayin Allah wa alamu ku sani annakum ilayhi tusharun lalle ku gare shi za a tayar da ku malamai suka ce me yasa Allah ta'ala ya kama maganar tsoron Allah ya kama maganar a ji tsoron shi kuma ya tunatar da mu wani lokaci da za a tara mu a gabansa saboda an yi maganar taro an taro a Arfa an taro a Muzdalifa an taro a Mina bayan sauran tare ke da yin tawafi da sauransu shi yasa Allah ya tunatar da mu babban taro ku ji tsoron Allah wa alamu ku sani ku annakum ilaihi tusharun gare shi ne za a tayar da ku a wata rana a tara ku ranar taron mahashar shi ne ranar tashin alkiyama da haka Allah ta'ala ya ce mu ji tsoron shi sai Allah ya ce
wa minan nas man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam wa idha tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlika al harfa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad
ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wa minan nas daga cikin mutane ya rasulullah man yujibuka qawluhu fil hayati dunya akwai wanda idan yazo wallahi maganganun shi sukan burge ka in dai za a yi magana akan abin da shafi rayuwa ta duniya ne to sai ya burge ka wannan sifa ce daga cikin sifofin suwa munafikai dan an samu wani mutum da ake ce da shi al-Aknas bin Shariq as-Saqafi yakan zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa zaharal islam wa fi bidani khilaf zalik ya bayyana musulunci da san musulunci amma abin da ke cikin zuciya sabanin haka ne ubangiji ta'ala ya tona masa asiri shi kanshi manzo Allah bai gane ba haka zaka samu a yanzu idan ka san kai mai addini ne a gurin aiki ko a gurin kasuwanci ko duk wanda zai zo gurin ka zai zo da fuskar addini ne dan ka so shi dan ka yarda da shi amma a ƙarshe fa kila zai iya samu ya haici ko ya yi zalunci in dai an san kai addini ne gabanka to da an zo gurin ka magana addini zai ai muna jin daɗi wallahi ai kazan nan da ake wallahi mu ma ai muna goyon baya muna jin daɗi shi kuma zuciya ba haka bane kawai so yake mi ka yarda da shi to alakanas haka yake zuwa gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam Aknas bin Shariq as-Saqafi ya bayyana imani ya bayyana san musulunci ya riga kawo hirin raki masu daɗi masu burge Annabi sallallahu alaihi wasallam kai ka ce shine abinul mu'minin amma wallahi abin da ke cikin zuciyar shi ba haka bane Abdullahi dan Abbas Allah ya kara mashi da yace annaha nazala fi nafar min almunafiqin ayat ta safka akan wadansu gungu ne na munafikai wanda takallama fil khubayb sun yi taba gangano akan khubayb da sahabbansa wanda kun san waye khubayb sahabi na Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya samu shahada a hannun makiya to su suka yi ta maganganu a kansa maganganun da ba su dace ba ubangiji ta'ala ya bayyana Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu malamai sun ka kuma sabu nuzulikin akan waɗansu daban duk da ta je ta zo ayat tana samka ne akan suwa munafikai na wancan zamanin da na yanzu kasa da ama mutumin da zai iya zauwa a cikin maganganun shi kaga musulunci ne tsantsa amma a cikin zuciyar shi ba haka bane da ya gefe da shi za a gara yin kwas in ya samu wata kwana da shi za a sha shisha da shi za a je a tsara duk wata barna da ake fita a yi a cikin gari ko a wajenta amma wallahi da ya zo cikin waɗanda suke musulmin kirki to idan ya fara magana da su za ka ji bayanin shi rau yana burge ka idan kana neman shugaba masu imani shi za ka nuna ubangiji tabaraka wa ta'ala baya sa irin wa'innan mutane domin shi illar zama da munafiki da yawa ce wallahi ba ka iya fahimtar shi zai iya cutar da kai a addini ya cutar da kai a rayuwa ba tare da ka sani ba za a iya gamuwa da shi kuma a cutar da kai ko kuma a cutar da addinin Allah kuma duk yanda ka kai da hikima da fahimta wallahi akwai wani mutum da ba za ka iya fahimtar munafiki ba ne shi sai randa Allah ta'ala ya gwada ma wa imma a duniya wa imma a lahira hatta Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani lokacin da sai da mala'ika Jibril ya zo yake nuna masa munafikai ɗaya bayan ɗaya a majalis sai da aka nuna wajen mutum 70 kuma wallahi duk wa'annan shi kai shi manzo Allah bai iya tsammanin sa daga cikin munafikai
wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiqun wa min ahli al-madina maradu 'ala an-nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adhibuhum مرتين ثم يردون الى عذاب غليظ
ملائكه جبريل يزو فادر النبي صلى الله عليه وسلم sai yazo kan munafiki sai ya gwada shi ya ce manzon Allah da wannan ma annabi sai ya ce kai ka san mara gaskiya ko da an gwada gaba da ce kai sai ce ni a ce eh kai tashi sai ya mege sai malaika ya kuma da gefe ya gudu wani ya ce da wannan wazala ya ce kai ana faɗa haka kawai zai miki ka san mara gaskiya ba su tarihi da suke cewa wai an taba samun wata shari'a da aka yi a zamanin sultana ta nan wani mai hikima wani mutum ya zo da jaki ya ce nashi ne a cikin tarihi ba Allahu a'lam bisati wani ba ya ce nashi ne to zaka samu na alkali mai hikima na wancan zamanin sai ya ce a zo da su gaba daya kuma a tare mutane aka zo da su da jakin sai ya ce to kowa ya rike jakin da karfi kankan kowa ya rike gaba mutane fa sai da ya su kankance su ya kalle su ya zazzara musu ido kawai sai bugi tabar da kare ta kai shi kamar jakin shi yana haka da kawai gudan sai suka jake yana mana da gudu to wannan kaga ba rashi bai nan wannan shine kaga ba sun lokacin da ya saka ba saboda bai da gaskiya kuma da shikenan ya bayyana kuma lallai ka ba rashi bane shi da kace ya bayani kaga wannan hikima ce ta bangaren wa shari'a wanda zaka iya gane wannan to Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace kai kawai sai ga mutum yace ni sai ce eh kai to tashi da malaika ya gwada mai kuma ya bayyana kanshi da kanshi kari kenan bayan ya an gwada nuna mishi mutum 70 gaban mutane duka ba munafikai ne sai Allah ta'ala ya kawo wannan ayar kuma yace wa min hawlakum al-arabi munafiqun wadanda suke kewaye da kuma na daga kauyawa daga cikin su ma akwai munafiki ba sai yan birni kadai ba ba kauye mala la ilaha illallah san ba kauye ba zai je ya ci yawa fa amma zai wata dabarar zai cuci dan birni kai kana birni kana gaba kauye da shi ko ya gama da kai zai je ya ita ce na sayarwa ya lauta akan jaki yayi wata hikima ya sa kwarde ya dan buda shi ya wasu dabara kai kana gashi wani katin itace ne manyan kai ne wala da zaka gusa an aka sauke ga zaka cewa kwashe mai aicinka kuma shine dabara ce kawai yayi zaka samu hikimomi daban-daban na munafurci akwai su ga mutane kauye da haka Allah ta'ala ya ce al-arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa adallu Allah la mudu ma'az Allah wa la rasul mutane kauye maza na garin kauye ai wallahi idan kafirci kake nema to su suka buku wadan dan kafirci na gaske idan kana neman munafurci tantagariya kuma hallo yana ci da irin wani nuna dagawa kaman Allah bai taba saukar da doka akan Allah da manzansa ba to Allah ta'ala ya ga manzala daga cikin wa'inda suke kewaye da kunnan na kauyawan larabawa munafiqun akwai munafikai wa min ali madina akwai waɗansu kuma a cikin garin madina kuma yan birni ne su munafikan birni ne su ba ka iya gane su maradu ala nifaqi la ta'lamu kullun suna nan a cikin munafurci suke rayuwa da shi suke ci da shi suke sha amma wallahi ba za ka iya gane su ba manzala da kai shaka ce la ta'lamu Allah ya ce na'anu na'anu na'lamu mu ne wa'inda muka san su eh kai ba za ka iya san su mu mun san su kuma wanda muka nuna ma sun yi sa kai hakuri da sauranka dogara da Allah shi yasa muna roƙo Allah madaukakin sarki ya cire mana munafici daga cikin zuciya hatta manzo Allah yana neman tsari da munafurci da aiki da shi ya mallaka idan ka dora a sakel ma ai munafikan sura da yawa ko sakeli da zahiri Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayo ayatul munafiq alama ta munafiki abu uku ne alama ba ta munafiki bane ba duk wanda wannan hada wannan abin guda uku to akwai alamar munafiki an sa mishi ayat tambaya dangane da a sashi cikin munafikai ko a dakata me ne farko idza hadasa kazaba duk mutumin da idan ya tahi zance sai ya sa ƙarya a ciki dala nawa ne yan kadan ne gode yawa wani da ƙarya ma yake cin abinci shi zancen sa ma sai ya sa ƙarya a ciki ya fada gaskiya da rage da yake zancen ba zai yi dadi ba kaga alama da yake nan sufa daga cikin sufofin munafurci guda ta fada akan sa idza hadasa kazaba wa idza wa'ada akhlafa da kun yi alƙawari da shi sai ya saba ko aka ko damuwa ba yayi wallahi ka fara je idan ka saba alƙawari baka damuwa wallahi ka samu matsala alamar munafici ta fara hawa kanka abubuwan nan guda biyu kakka yarda su tattaro a kanka da sun tattaro a kanka ka fara samu matsala ƙarya a cikin maganganunka saba alƙawari wa idza tu'mina idan ka bashi amana sai ya haince ka ko da amanar magana ce to dan Allah idan ka shiga cikin magace zaka ware waɗanda ba su da wannan abun uku ai zaka bar ɗan kaɗan ne ƙarya yayin magana saba alƙawari da cin amana duk wanda ya hada waɗannan abubuwan guda uku ba za a ce munafiki bane ba amma akwai alamar munafurci tare da shi da waɗannan ayyuka ne ka zama munafiki daban ayyukan munafurci daban na fata mun fahimci wannan amma da ayyukan munafirci kake zaman to munafiki da neman ilimi ake zaman to malami ko ba haka ba da ka fara ayyukan munafirci to zaka iya zaman to munafiki baka shirya ba idan mutun ya hada wannan sifar guda uku sai ka ta hudu ya kara manzo Allah ya ce ya zama munafiki original gangariye munafiki kenan wace ne ta hudu idza khasama idan ana ja'il ja da shi shi bai taba sallamawa ba mutum mai yawan gardama gashi wajen zance yayi ƙarya ya saba alƙawari wani aka yace to ai nace insha Allah ka ji fa wai yace insha Allah shine hujjis ya saba alƙawari ko aka in ka matsa ce ai yace insha Allah idan ka bashi amana yayi ha'inci idan ana magana da shi kuma bai taba yarda ya faɗa gardama ba to duk wanda ya hada waɗannan sifar guda hudu in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga uku ya zamanto munafiki original gangariya tantagariyar munafiki a wannan hadisi aka ce wa in za'ama annahu muslim ko da yana rayawa cewa shi musulmi ne ƙarya yake Allah bai karɓi musulunci shi ba ashe ya kamata mu zamanto kishiyar waɗannan ababen guda hudu idan za mu yi magana mu yi gaskiya alayka bisidq fa inna sidqi yahdi ila birr maza Allah ya ce na hore ka duk abin da zaka yi ka faɗi gaskiya ka aikata gaskiya ita wannan gaskiya ita ke kai mutum zuwa ga samun albir matattakala ce ta samun da'ar Allah da yardar Allah ita wannan da'a ga Allah da yarda Allah ita ke kai mutum zuwa ga aljanna mutum bai taba aikata wani abu na gaskiya ko ya furta gaskiya a bakin shi ba sai Allah ya sa mala'iku sun rubuta shi mai gaskiya ne daraja ce babbar ta shi alkiyama ka tashi cikin siddiqai annabawa Allah yakan faɗin martababinsu da gaskiya suka ya ce innahu kana siddiqan nabiyya domin shi siddiqi ne mai gaskiyar magana ne kuma annabi ne haka mu rike yin gaskiya sannan kuma kar mu saba alƙawari wa afu bil ad mu rike cike alƙawla idan mun dauka karamin alƙawali da babba wallahi karke suka ke da shi wani malami ya ce idan kana so ka zamanto mai cike alƙawali matakin farko karke yadda ka saba kanka alƙawali kai karan kanka tukuna gobe na idiya zan je ziyara guri kaza da kaza to kakka yarda ka sake baka cika wannan alƙawarin da ka dauka wa kanka ba wannan matattakala ce ta samun ka zaman to mai alƙawari kakka saba kanka alƙawari zan ba wa da kaza kakka yarda ka fasa in dai aikin alheri ne kai niyya a zuciyarka to tamkar alƙawari ne in yanda zaka yi din yanda zaka yi ka cika shi gobe zan je kaza ko zan yi kaza ko zan yi karatun alƙur'ani izo kaza ko sai na yi kiyamar laili yau ko sai na sallar wallaha ka sa a cikin zuciyarka alƙawari ne zan tsakaninka da wa da kanka tunda Allah bai wajabta maka munafila ne to wannan ma karka saba in har baka iya saba wa kanka alƙawari anya zaka saba ma wani kanka baka iya saba ma alƙawari zaka ji hankalinka ba zai kwanta baka saba ma wani alƙawari idan kuma kana so ka cika wa Allah alƙawarin shi to yi kokari ka rika cika alƙawarin dan adam tsakaninka da shi idan kana so ka cika alƙawarin dan adam to sai lokacin da aka waye gari baka iya saba naka alƙawarin waɗannan abubuwan guda uku mu fahimta na farko kake da saba kanka alƙawari wannan zai baka dama kaga baka iya saba wani dan adam alƙawari rishin saba ma wani alƙawari shi zai iya baka dama kaga ba za ka iya saba mahaliccinka ba dan shi bai kai shi ba idan ni ka mana alƙawari baka cika mini ba ai zan tuhume ka ko to Allah fa a nan duniya ba zai tuhume ka ba to wannan yanda kaga baka iya saba alƙawarin wanda ba zai tuhume ka wanda zai tuhume ka a duniya shi yake baka dama ka ji ba za ka iya saba alƙawarin wanda shi sai a lahira zai tuhume ka da haka shi ne matakalar farko bayan mun zama to masu gaskiya a wajen magana mu rika cika alƙawari idan mun dauka ko mun kankanta shi ko yaro kace ishin zan sai maka halawa to ka sayo mai eh idan ba baki zaka wato ba baka sayo mun jirgi to in kace to ka zaka sayo ka dauka to je ka sayo mai jirgi irin nashi ai ba wannan jirgin zaka je ka sayo mai irin wancan ba ko inda kai ba baka da kudin shi inda ka dauka alƙawari ka cika ko mun kankanta sa haka idan mutum ya baka amana idan yanda zaka yi wannan amana ka kake yi ta wallahi ba abin da ke da hadari a ranar kiyama kamar amana mutane da yawa za su ji sun sha sun shiga aljanna an gama hisabi sun samu littafinsu a hannun dama zunubin siyarin ladan siyarin zai zunubi amma saboda amana sai ayya gaba ɗaya sai su samu kansu cikin matsala an gama maka hisabi kwata kwata kana jin ka tsallaka rijiya da bebe sai ka kama hayya aljanna sai Allah ta'ala ya ce a dawo da ke akwai amanar da aka baka a lokaci kaza kana tunani sai ka ce Allah ina tuke to kaje ka miƙa masa ta hadisu sai ga ai abun ya aski ya zo gaban gwashi ko abun ai mai sauki ne za a siffanta maka amana siffar wani abu ne wanda kake iya dauko shiga cinin a gabar jahannama aka ce sai lokacin da kaje ga ta kaman zaka dauko ta kana zara hannunka sai ta yi tsallan baraka sai ta fada a cikin jahannama kai kuma sai ka to tunda yace sharadin da sai ka cika zaka shiga aljanna ya zaka yi kai ma sai ka bar sai ka yi mi sai ka bi ta ai tsallan da yake a fada rijiya ko amma sai an yi dubu ba mutu ba rijiya ma ba jahannama ba saboda jahannama tana da zurfin gaske wani lokaci a garin Madina an ji wani kara da kowa sai da hankalin shetashi daram annabi sallallahu alaihi wasallam bayan dan lokaci kada ya tambayi sahabbansa ko kun san me wannan kara ta Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzon sa ka sani ce wani dutse ne mala'ika ya dauke shi ya mulmula ya wurga shi ya jefa shi a cikin wata jahannama yo shekara 70 yana kasa sai yanzu yake karshen ta shekara 70 jifa mala'ika ba jifa ka ba dala ka dauki ramin da zaka dauki dutse ka saka shi yayi awa guda yana tafiya gaba kasa bayan ka jefa shi da karhi kai irin wannan nisan gaba kasan nan idan aka ce ka shiga ka fito wata irin shiga ce zaka yi wata irin fitowa zaka yi balle abinda mala'ika ya jefa ce da aka shekara 70 to amanan nan idan ta yi tsalle ta fara jahannama zaka bi ta ne ko ka san kafin ku kai kasa shekara nawa zaku yi kaga wannan bala'i shi yasa mu yi kokari yan mu zama masu cika amana duk yadda za a yi dan wannan abin aka ce maka amana ne shi yasa malam Bahaushe ne ba ruwan shi da bakin mutum amma wallahi galibi dan ka tai kasashen Larabawa mutum da ka taɓa shi wannan abin amana ne sai ga ina rawar jiki amana wallahi wani sai ga daga ka ta da mai hankali saboda su san menene amana an karanta da su amma mu amana ina neman ta ake alan kwabe ta idan ta magana ce za a sake ta kawai gaba gani mutum ya gaya ba ya ce suru ne amana ne kuma ka kirfa mai asiri ka je ka faɗa mutum ya dauki dukiyar shi ya baka balle amana dukiyar gwamnati wannan kuma ai ina illa ma rahimallah ce ai akwai inda aka daure da nan take kiwo haka ake cewa ko aka za ta shawo ka wata ran Allah za ta shawo ka wai ya hana ta ma kansa cin dukiyar gwamnati saboda haka akuya inda aka daure ta nan take kiwo za a biya shi haƙƙin shi amma kuma zai iya cin haƙƙin wasu kuma ko aka to za ka mu zaman to masu gaskiya a wajen magana masu cika alƙawari masu rukun amana idan al'amari ya haɗa ka da wani na ja'in ja idan ba wani abu ne wanda ake so a fito da gaskiya kuma a fahimta ba to kaka ɗauki lokaci ka ce wa da kaza ne ya ce a kaza ne a kaza ne sai ce to shikenan cewa shikenan ba nuna ka yarda abin da yake kai bane ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ala za'iman ni mai tabbatarwa ne ga duk mutumin da ya bar gardama da samun katafaren gida a cikin aljanna sakamakon barin wannan gardaman ne ko da ta wasa ce amma sai ga wani har an dace sarkin gardama ko yana jin dadi inda gardama ce sai wani kuma dadi yake shi sarkin gardama ne da rashin aikin yi dama zaka samu gardama a gurin marasa aikin yi ne to zaka yi uwa duk waɗannan siffofin masu muni wanda manzon Allah ya gaya mana illa su to yana daga cikin kamalul iman mu yi kokari mu kebantar da kanmu mu nisantar da kanmu da su da haka Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu wannan aya dai ta sauka akan munafikai ne kamar yadda malaman tafsiri sun bayyana akan wani akan wanda dai munafikai ne Allah ta'ala ce wa minan nas daga cikin mutane ya rasulullah man yujibuka qawluhu fil hayati dunya akwai wanda idan ya zo na magana maganganun shi suna burge ka in dai magana ce akan rayuwar duniya wallahi yana burge ka amma wa yashidullah ala ma fi qalbi ubangiji ta'ala ya sani kuma ya bayyana wa al'ummar duniya a bisa harshen manzon Allah ta hanyar wahayi abinda ke cikin zuciyarsa na munafurci sabarin abinda yake bayyana wa na imani wa huwa aladu kalmar aladu shine malamai suka ce karkatacce shi mutumin da yake ya karkace daga bin tafarkin Allah da manzonsa shine ma'ana kalmar aladu sannan alkisam kuma gashi mai yawan jayayya jayayya akan gaskiya duk yanda yake shi zaka same shi mutum ne mai jayayya daka duka wannan siffa ce ta munafuci karkata daga kan abin da yake daidai da gangan kuma ce ya waye gari mai yawan gardama daka Allah madaukakin sarki ya kare mu sai Allah ta'ala ya ce wa idza tawalla sa'afil ardi a lokacin da yazo gurinka yana barin fadar ka ya rasulullah idan ya fita zaka ga shi yana tafiya a ban kasa ba dan komai ba li yufsida fiha illa dan ya kawo barna a ban kasa shi wannan mutumin fa na daga cikin ɗabi'unsa idan ka zo idan yazo fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mutun wanda zaka ga alamar imani a cikin maganganun sa kamar shi da tarihin da yake badawa da labarin da irin maganganun sa amma yana fita da daddare ba abin da yake burge shi illa ya je yayi banna da daga cikin banna sai da kiwukarsa mai kaifi ya fita daji gurin mutanen jeji yadiba irin dabobin sa suka aihin kadanan idan tubaki ne ko raƙuma ƴan ƙanana ƙanana kawai su rinka yankawa kawai abin da yake burge shi kenan kawai yayi banna matsiyaci ma kenan na ƙarshe ko waje jarrankin mutane ko gona sai ya samu ka mai kafi sai rika sanya da gindin shifka da gindin da ya kasa kawai sai rika yankewa sai ka zo kawai ga wasu gurare duk aboshi kare sai aka yi sai mutane sun tasa gaba musu ƙanana da a yanke su rasa waye aikata wannan aikin ka san ku ba da maganar bace balle kace a sa laya ko asala ya koya fito to daga cikin irin mummunan aikin da suke shi sai Allah ta'ala ce duk lokacin da suke yakan yi tafiya a ban kasa to zai yi tafiya ne ba dan komai ba kawai illa dan ya je ya da banna a ban kasa wailukal hasa yarka halaka da shibkar mutane ta roman radi ko ta roman damana wannan sal da kuma ƴaƴan da dabobin su suka aiwa yayin da kashe su wannan daga cikin wato munafurci bannata dukiyar al'umma kenan haka duk yadda za a yi idan dukiya ta al'umma ce kada ka yarda ta hanyar ka asrawarta da ita ko ta hanyar zanga-zanga ko ta hanyar wani kulla-kulla da makirci a samu asarar dukiya ta al'umma alama ce ta munafiki wanda shi daman daɗi yake ji ga an yi asara idan an samu ci gaba bakin ciki yake mutum zai wuce da mota sai ya ce muna nan muna nan wai shi bakin ciki yake so yake ya ji labari kai aka sirri da ta hawa da mun san ina za shi in dai ware ne a alama ce daga cikin sufofin munafurci ga mutum mai bakin ciki ga al'umma shi so yake ayi asara ba a samu alkhairi ba amma duk mutumin da yake mu'mini ne zaka samu alkhairi ne a cikin zuciyarsa kuma so yake ga mutane a cikin alkhairi shi yasa Allah madaukakin sarki ya fassara su idan suna tafiya a bangasa ba sa komai illa ya da banna a bangasa na daga cikin bannar halaka shifkokin mutane da kuma ainihin yanka musu ƴaƴan dabbobin su waɗansu malamai suka ce abinda yake aihar da fari rishin samun ruwan sama isasshe da rishin abinci da ciyawa saban Allah ne saban Allah waɗansu daga cikin mu ne to idan sun tashi su munafikai a bankasa ba abinda za a ga suna illami diyufsu da fi'ali sai kawo barna a bankasa diyufsu da fiyasu ka abin zai zama to barna ne a bankasa yada zinace zinace yada aikin luwadi yin ainihin tauye mudu duk waɗansu ababen da idan al'umma na aikata su sai Allah ya jarbo wannan al'umma da rishin abinci da rishin ruwan sama da sauransu kaga rishin saukar ruwan sama zai kawo rishin abinci wannan zai sa mutuwar dabbobi rishin saukar ruwan sama zai sanya rishin samun cikakken amfanin gona na noman rani da damana kaga ashe akwai hannun masu banna a bankasa a wajen rishin samun isasshen abinci ko kuma rishin samun ciyawa dabbobi za su ci shine waɗansu malamai suka ce abinda Allah yake nufi kenan bannar da munafukai suke a bankasa ita ke sa Allah ta'ala yake ainihin ragewa samun ruwan sama mai albarka wannan yake haifar da rashin abincin mutane da rashin abincin dabbobi duk wannan daga cikin fasar da waɗansu malamai suka bada Allahu alam kowace ce daga ciki dai ta dace da munafukan Allah ta'ala ya ce wallahu la yuhibbul fasad lalle shi Allah baya son banna Allah baya son mabannata sai Allah madaukakin sarki yace na'am
wa idza qila lahu ittaqillaha akhadathu al'izzatu bil ithm fa hasbuhu jahannam wa labisal mihad
da kaka samu irin wayannan mutanen mabannata wa idza qila lahu ittaqillaha ka hadu shi kace ka wanda ka ji tsoron Allah sai ce me nayi ka san da kaga mutun kace me wanda ka ji tsoron Allah ya ce me nayi ai ka san akwai matsala ko akwai matsala wa imma jahilci wa imma kuma tantiri mabannaci ne ko kuma akwai munafici a cikin zuciyarsa mutum mai imani da aka ce ka ji tsoron Allah to lokacin nan girgiza yake zuciyarsa takan yayewa ya shiga cikin tetayensa ya nutsu ba magana mai yayi bane a jira ne yake a tunatar da shi wani abin da yake mummuna da a gare shi don ya gyara idan kana ga sai in ka ce me kai za a ce ka ji tsoron Allah annabi sallallahu alaihi wasallam me yayi Ubangiji ta'ala ya yi mishi ma abin da ya aikata da ma wanda jin kitabi ya aikata ba amma ta Allah Allah ta'ala ce ya yi wa nabiyyu
taqillah ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin
Ubangiji ta'ala ce ya yi wa nabiyyu ya kai wannan abin bai wa labari ya kai wannan manzo sallallahu alaihi wasallam ittaqillah ka ji tsoron Allah kada ka bibi kada ka yi wa kafirai da da munafikai guri da yawa Allah ta'ala ya ce ba zan ji tsoron Allah ashe sai wato idan kana da kyau ka kara da wankan dare idan kana da imani ne da halaye nagari lokacin ka tantanta a ce ma ka ji tsoron Allah Allah ya wasa ba manzon Allah albarka ya kara musu yarda mutum zai ta cikin karanta kada waje gidan abokin sa ya kai mai ziyara yace wani ba abin da ya kani illa kawai sai nake kamun nasiha shi kuma sai ya diba wani hali daga cikin halaye da ya sani nashi wanda suke ba su da kyautu kaga ma da kai kaga mutum ne mai yawan fusata ka daina yin wushi misali kai mutum ne baka zumunci wallahi ka rika zumuncin yan uwanka kai mutum ne mai rowa kaga Allah ya hore ma amma baka kyauta baka sadaka kuma da gaske ne ya tattara nasihohin da yake ganin shi a gare shi ya dace ya masa kuma shikenan ya masa godiya kuma ya dawo gida ya rika lissafin waɗannan abubuwan har ya gyara mun muna haka ka je gidan mutum take gare dan ya maka nasiha ko kuma wani mutum ya taya takankanar ta Kano ya kawo wani dan uwansa ziyara dan ya masa nasiha ya ji tsoron Allah akan abin da yake aikatawa wannan kana kaza kana kaza a matsayin ka na musulmi mai so ka tsira gobe wallahi ka bari wannan bai dace da kai ba kaga wannan soyayya ce ko yanzu muna yi sai gulmar tsiya mutum ya dace kai mai nasiha amma sai ka je ka samu wani kuyi sai dishi ai mutum wallahi ko ka ga nan ha ai wallahi kaza 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 ai kaza ka shi ma sai ya karo kuma haka muke so kike ka dan laifin Allah saka wani malami daga cikin malaman da suna raye a yanzu a Najeriya yake ba mu labarin cewa ɗaya daga cikin shugabanni ne sai aka bugo mai waya aka ce mai wani ko ka san abin da ke faruwa yace menene a waya fa wallahi tallahi yanzu aka zana mana ɗaya bayan ɗaya abubuwa na mala na wani ɗaya bayan ɗaya muna da har guda tara yace kai yanzu ne yace eh yace to zara musu ya fara zana yace to amma abin da nake so da kai idan ka kare fa nake so kuma da kai da waɗanda suka baka labarin guda tara nan ka zana muku kuma naku in ku ba ku da su ne to amma ka zana musu yace kuma ai alhamdulillahi ai wani ya ci nasara da yake yana raye mu muna raye har ku kuka gano laifukan shi guda tara ai yanzu kawai gaba ɗaya idan ka zana rubuta shi zan yi sai mu gamu da ni da kai da waɗanda suka gano mu je mu mai nasiha daga nan sai zancen ya lalace sai haka ne to ba abin da ke gaba mutane illa wannan ana zama tare ana ayyukan addini ana cikin zumunta kawai wani shedani sai zo ya zana maka wani yayi kaza waya daga nan gaba ɗaya suka ji ka tsane shi ko wallahi ba giba mafi shari kaman gibar malamai idan ka zo malami kana jin yana da wata kima a gurin ka yana da kima a wajen Allah kila idan ya karantar da kai wani abu da addini kana jin dadi kana dauka da an samu wani shedani ya zo ya zana maka wasu illolin shi yana fara cewa inna alhamdulillah kawai abin da shedan zai tana ma wannan wasi ne wanda aka ce kaza na fa wannan wasi ne kaza kaza yanzu mana dinka rika jin abin da yake fada kana Allahu kana rasulullah me zaka rika tunawa wannan laifukan nashi da aka zano maka sai ga duk abin da zai tunatar da kai baya tasiri da yau ko Allah ta'ala ya ce ayi tunatarwa tana amfanin mu'mini sai ga kafta daga cikin masu imani dan kai wannan tunatarwa ba za ta amfane ka ba kisa yan uwa mu shiga cikin tetaye mu duk duniya na ba wani mutum da baya kuskure amma mine ne mafi alkhairin masu kuskure sune masu mi masu tuba wani mutum zai iya yin kuskure kai baka sani ba kana zargin shi shi tuni ya tuba Allah ya yi mai kai kuma dalilin da zargin nan sai Allah ta'ala ya jarrabe ka kafin ka mutu sai ka aikata wannan laifi ba wani mutum zai ka tuhumar dan uwansa da wani laifi ko da ya aikata har ya rika tona masa asiri akan laifin illa sai Allah ya jarrabe shi shi da aikata irin wannan laifin kafin ya bar duniyar nan da haka idan ka ga laifi ga mutum shi'umi ne yi kokari ka rufe asiri idan ka ga Allah ya madaukakin sarki ya baka wata dama sama da haka to ka je ka mai nasiha in kuma wanda bai samu to kai shirinka bayyana ba zai amfane ka ba zai amfani wani ba Allah ta'ala ya ganar da mu to shine Allah madaukakin sarki yake cewa wai zakir lahu lokacin da kake da shi ittaqallaha ka ji tsoron Allah akazatul izzatu bil ismi sai wani girman kai ya zo mishi da fadin waɗansu kalbobi waɗanda suke munana wanda ji tsoron Allah sai ce to me nayi ba hausa yana da gidan rance da yafa addu'a zaka mishi ya ce akan ka da ka ce wala haula wala quwwata illa billah akan ka bai bari ka karasa ai addu'a ce ko la haula wala quwwata illa billah ba addu'a bace ba a gargajiya ba har kudi ake bada a ce abin wala haula dubu ba a bai wala haula dubu ya sha allo ko yar da mala ya ja masa amma da ka ce wala haula wala quwwata akan ka bai bari ka karasa wala ka ji tsoron Allah sai ce to me nayi duwan nabi a ce ta malam bahaushe da ka ce ware ka ji tsoron Allah akan sai ga akratul izzati bil ismi wani girman kai da buwaya ya kama shi da fadin wadansu kalmomin da suke masu muni na saban Allah Allah ya kare mu Allah ya ce fasubuhu jahannam Allah ya kare mu wata jahannama ta ishi shi ka bar shi ba ba zai gyara ba ka ce ji tsoron Allah yana fadin maganganu yana ta tsoron Allah a zuciya yake kai kai ta kaman kabarin ka da bannawa da ba makwancinka da banna to shikenan hasbuhu jahannam wata jahannama ta ishe shi idan ku mutum makomai ta kasance wata jahannama ce Allah ya ce wa bisal mihad wannan makoma ta yi muni Allah ya kare mu dan haka anan zamu tsaya abinda muka yi Allah ka ba mu lada kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.